يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا كله جواز الشدة شكرا جبونيا بالذي حدود ثلاثين دا سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجمال رسوة مدينة ومشيئة إليه دا أمو جواز الحكم شكرا تدبوني ورشابه gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta markazin Ummul Mukminin da Aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar Hausawa Surat a cikin kullun Kano. Muna nan dai muna karanta littafin nan na babban malami Al-Doktor Muhammad Aliyu Sallabi, wato littafin da mai suna Al-Imanu bil Yawm al-Akhir. Wannan shi ne darasinmu na 11. A darasin da ya gabata, malam ya kawo mana bayani game da lokacin mutuwa, cewa lokaci ne mafi haɗari a rayuwar ɗan adam. Babu wata gaba da ta fi zama tashin hankali da musiba a cikin jerin gwanon, wato musibu da tashe-tashen hankula da ɗan adam zai fuskanta a wannan rayuwa, wato ita ce mutuwa, lokacin mutuwa. Bada ya kawo abubuwa kamar guda biyar wanda suke nuna cewa lokacin mutuwar mutum, lokacin da zai bar duniya, shi ne lokaci mafi hatari a rayuwarsa. Ina ganin saboda ba mu fara karatu da wuri ba sai mun koma kamar yadda muka saba ba, za mu dora darasi kai. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا أسباب حسن الخاتمة. هذا يجي أبناء دليلين سبب الجزاء أسباب كتشاوى تشكاوى. إذا كتشاوى تشكاوى تنم بعد أبواب تشكاوى مثل زي تبوري يجا الدعاء. للي الدعاء تنادي كتشاوى. Amma yau malam yana so ya karantar da mu dalilai da sabubba waɗanda za su sa ka cika da kyau, ka yi kyakkyawan ƙarshe. Wannan gabar da muka karanta satin da ya wuce, wanda ta kowace gaba haɗari a rayuwarka da ka fara fuskanta a wannan duniya, to insha Allah waɗannan sabubban za su taimaka wajen wannan gabar ta zaman maka wato kyakkyawa, cikawar ta zaman maka kyakkyawar cikawa. Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar cikawa. Hunaka asbabun yustadallu biha ala husni al-khatima, yace anan akwai wasu sabubba da wasu dalilai waɗanda za a iya yin hujja da su, za a iya dogaro da su wajen kyakkyawar cikawa. Minha, daga cikin waɗannan sabubba ɗin da za su sa ka cika da imani, ka cika da kyau, iqamatut tauhid lillahi azza wa jalla. Abu na farko shine kai wa kanka usiri na tauhidi, ka tabbatar da cewa kana da ingantacciyar aqida wanda babu gurbata a cikinta, irin aqidar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai. Wannan ita ce ciki lafiya baka lafiya. Idan ka bincika, ka fahimci aminarka ta bambanta, ta saba, ta sha bambanta ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa, to wannan alama ce da ana ji maka tsoron kuma na cikawa. Domin daga cikin abin da zai sa mutum ya cika da kyau da imani, ya samu kyakkyawan cikawa, jarin farko shine ya zama tukana da tauhid. Sai malamin yake cewa iqamatut tauhid, tsayar da tauhidi lillah, tsayar da tauhidi lillahi azza wa jalla ga Allah mai girma da ɗaukaka, ka ɗayanta Allah maɗaukakin sarki a cikin rububiyya, ka ɗayanta shi a cikin uluhiyya, ka kuma kaɗaita Allah maɗaukakin sarki cikin al-asma'u wa sifat, wanda waɗannan su ne aqsamut tauhid da ake da su. Shi yasa malam Abdulrahman al-Asadi, Allah ya masa rahama, cin a muƙaddimarsa ta farko ya ce awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasdiqu imani, farkon abin da yake wajaba akan baligi, amma ana karantawa kuma ana yi da waka, an haddace yara tsiya manya duk sun san wannan karatun yawanci, to amma ba kowa bane yake tsayawa ya fahimci. Wai me malami a sadari mai girbi da wannan gaba, kar ka damu da dukkan sauran abubuwan da zaka mu kai, an tsora su ne mizanin awar shi ne wannan gaba da farko. Shi yasa sai yace maka awwal ma yajibu ala al-mukallaf tasdiqu imani, farkon wajibin da ke kanka matsayin ka na baligi shine ka tabbatar da imanin ka gyararre, ka tabbatar da tauhidin ka tsarkakakken tauhidi, babu shirka a cikin sa, babu abubuwa waɗanda za su kawo masa nakasu ko tawaya. Inna iqamatat tauhid fi qalbil muslim yudni thimarahu fi hayati, ko yajni thimarahu fi hayati, lalle tsayuwar tauhidi fi qalbil muslim a cikin zuciyar musulmi, a samu tauhidin sa baya rawa, a tsaye kyakkyam duk iska duk ruwa, imanin sa yana da darajar baya kadawa. Tsayuwar tauhidin ni timarau, idan mutum yana da kyakkyawan tauhidi ya kuma tsaya akan wannan tauhidin, to zai fara wato amfanan ƴaƴan itacen wannan tauhidin. Yujini timarau, zai fara tsinkar ƴaƴan itacen wannan tauhidin fi hayati, cikin rayuwar sa ta duniya. Wa inda mauti, zai ci gaba da tsinkar ƴaƴan itacen wannan tauhidin nasa lokacin wa fi qabarin, haka sai tsinci ƴaƴan itacen tauhidin sa a cikin kabarin sa. Wa yawma hashri, da kuma ranar da zai tashi a gaban Allah, ranar tashi na kiyama. Lalle tauhidi na da muhimmanci, za ka fara tsinkar ƴaƴan sa cikin abin duniya, za ka tsinci ƴaƴan sa lokacin mutuwa, lokacin kwanciyar kabari, da lokacin tashi na kiyama. To kaga magana mai asadari tana da matuƙar muhimmanci. Wa yakunu sababan fi dukuli jinani rabbi wa ridwani, wannan tauhidin da kuma tsayuwar shi kansa tauhidin yana taimakawa, yana zama sababi fi dukuli jinani jannati rabbi, wato cikin shiga aljannatai na ubangijinsa. Wa ridwani, kuma wannan tauhidin sababi ne na sabon yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa inna Allah harrama ala an-nas man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa inna Allah harrama ala an-nas, lalle Allah madaukakin sarki ya haramtawa wuta, ya haramtawa wuta, man qala la ilaha illa Allah, duk wanda yace la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah, sharadi ke kaga karatu ko da zaka yi ji al ikhlas wal mutaba'a, dole ana buƙatar wadannan sharuɗa suna da matuƙar muhimmanci. Duk ibadar da zaka yi, to ka tabbatar wadannan sharuɗa sun cika, a samu ikhlas ya zama to wannan ibada zaka yi ta daidan Allah. Sannan abu na biyu kuma ta dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka ko da ka kafar kawo da kana la ilaha illallah, to sharadin ta amfane ka shi ne ya zama tabtaki bi shari'a wajen Allah, dan Allah kana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala da shi, ya kasance wannan la ilaha illallah din naka, ka zama to akwai ikhlasi, kana yin ta dan Allah ba kana yin ta bane dan riya, kuma kana aiki bi madluliha da abubuwan da wannan kalma ta kunsa take nuni a kai. In ka duda, in ka duba za ka kalmar tana da bangarori guda biyu, annabi wal isbat, la ilaha sannan za ta ce illallah, wato korewa, farko aka fara korewa, la ilaha babu wani abin bauta bisa cancanta za ka ce illallah. Lallai wannan kalma ce mai tsada kware da gaske. Duk irin aikin kirkin mutum idan ya zama to ba shi da wannan kalma, ko ya je mutuwa, ko ya tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ba tare da wannan kalma ba, to an samu matsala. Shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kanta wutar an haramta mata garku, wanda ya ce la ilaha illallah matukar da ikhlasi ya faɗe ta, kuma ba mujarradul qawl ba wal amal bi madluliha, ba faɗin kadin kade ba, da kuma aiki, wato kalma ce da ta kunshi abubuwa da yawa. Ka koma usulul salata, malam ya kawo maka abubuwa waɗanda ake buƙatar sauran littafin tauhidi, waɗanda wannan kalma ba za ta zama ingantacciya ta zama tsayayya ba sai ta cika waɗannan sharuɗa ɗin. Wannan idan mutum ya zama to yana da tauhidi, shi yasa saboda muhimmancin tauhidi, duk annabawa fakan ɗinsu a kira zuwa ga tauhidi iri ɗaya. A koma karanta tarihi gabaki ɗayan annabawa a sauran abubuwa na shari'o'i ne suka bambanta, amma tauhidin iri ɗaya ne. Salan tauhidi, salan kira zuwa ga tauhidi iri ɗaya. Da haka tauhidi gaskiyar magana ba wani aiki wanda zai zama to ya samu gurbi a wannan addini na musulunci ba tauhidi. Kuma za ka dinga jin yawanci mutane suna jama'a san a dinga yawan karanta. Wai saboda yin mutum ya yi zurfi a tauhidi ba kai, ya mutum zai yi zurfi a ɗayan da Allah ya mata, sai dai yin tauhidin dama na fasidan falasifa, irin tauhidi wanda yake cike da falsafa, ba ka dole ka ga shi ma mai karatun baya ganewa, kai ma da ake karantawa ba ka ganewa. Wala ya kuma mata kana, kai fa kana, kai fa ya kuru, wane ne a dinga irin wannan, lai sa da kafadu, wala ta'adu, wala amamu, wala khalqu, wala wala a wanda suka wala wala ta yawa dole tauhidi kin baka gani an fahimta. Amma tauhidi gyaran zai daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ai ba abu da ake ganewa kamar shi. In ka ji sai a ba a gane tauhidi, to gaskiyar magana tauhidin ne ba daga alqur'ani da sunna yake ba, amma in daga ne yake zaka duka dauki da sunnar tauhidi wanda aka samu daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka rika dinka na fahimta. Kuma wannan tauhidin da aka ce in babu shi ba kai, to kuma in baka matsa ka san shi ba, shi yasa babu ne fiye ta karantar da shi tauhidi. In an sauke wannan littafin ko a maimaita shi ko kuma ainihin wato a sa wani shi ma na tauhidi, don mutane ma su dinga kudan shirka, domin wa bi sittiha tatabayyana al-ashya, idan kana so ka san kishiyar abu, to in ka san abun ka san kishiyar sa. Da haka idan mutane suka koshi da sanin tauhidi, gyararren tauhidi wanda ya gangaro daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to za ka mutane suna kuma shirka, ba sai ka zo kana ta magana akan shirka ba. Domin in mutane suka fahimci tauhidi, suka tsaya akan tauhidi, to shikenan za ka huta da kuma maganar shirka. Amma lallai mutane suna buƙatar a dinga karanta da su tauhidi. Da haka wannan shine sababi na farko da malam ya kawo, wanda duk yake so ya samu usulul khatima, kyakkyawan cikawa, to lallai ya tabbatar da tauhidin sa babu zaka. Kar ya zama to tauhidi ne wanda da mutum wato ya samu al'amura sun warware, ko ko ya shiga cikin wani wani ko zai yi shirka ko ya haɗa Allah da wani, sannan kuma daga baya za ka dinga ganin akwai wanda za ka ga ya ce ba ya sai abubuwan ko an kauce daga baya a duba a gyara. To kaga wannan ba ba a samu tsayayyen tauhidi. Shi tsayayyen tauhidi ya wadatar da shi kawai. Ta ba ta gane. Wannan abu na farko ke na wanda ba da ya kawo. Abu na biyu al-istiqama, daga cikin hanyoyin da ake cikawa da imani shine mutum ya zama tuna da istifafa. Abu na farko, an samu tauhidi. To bayan an samu tauhidi, abu da yake da wahala istifafa. Shi kansa tauhidin in ba istifafa shi ma ba zai kusa. Domin tauhidin za ka iya samun mutum da tauhidi in ba istifafa ko kuma ka same shi ya ba tauhidi. To istiqama shi ne tsayuwa a kan tauhidin. Duk yadda za a je a dawo mutum ya zama to lallai ya kafe a kan tauhidi. Al-istiqamatu a'zamu karama wa sababun 'azimun fi husn al-khatima. Malai yake cewa istiqama a'zamu karama tana daga cikin mafi girman karamomi da Allah madaukaki sarki ke yi wa wasu daga cikin bayansa. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhim al-mala'ika thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Da aka istiqama ita ma sai kana roƙon Allah madaukaki ya baka istiqama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan istiqamar aya da take lalle su mazaki ya ce shayyaban yuhud wa aqwatuha ya ce suratul hud da kire-kiren wadannan surorin suka kada kufura tunanin abubuwan istiqama ne wadata talauci rashin lafiya lafiya samu rashi baya abu ne ta shi istiqama. Babu wani karo da mutum zai yi kaɗan shi ya saki layi. Haka babu wani rashi da mutum zai shiga cikin kaɗan shi ya saki layi shi ne suke kama. Ka je ka tar ka bar shi ka je ka dawo ka same shi yana. Wanda yana yi wa mutane wahala. Za ka wani ya yana yawan zuwa masallaci yana zuwa makaranta don saboda ya ba shi da commitment da yawa ba shi da kuɗi. Amma wani da ya sun shigo shi kenan kawai za su sai ganshi ya yi ƙaurace wa masallaci. Sai ainihin wato an samu wani hijabi da shafi tsakaninsa da wuraren aiki alkhairi da wadanda. Istiqama shi ne mutum duk yadda juyi ya juya da yadda al'amura suka canza shi yana nan a yadda shi ne istiqama. To za ka ga galibi kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Wani za a ga shi wadata ko sa shi canza. Wani kuma halin rayuwa talauci zai sa shi canza. To shi kuma istiqama, istiqama ana son shi ne duk irin shi yana da aka ce. To malai yake cewa wa a'zamu a'zamu karaman, wato wata karama ce ne girma da Allah ta'ala yana da su cikin bayan su ya ba su. Wa sababun 'azimun kuma istiqama din nan wani dalili ne mai ƙarfi mai girma fi husn al-khatima da yake sa ka cika da imani ka samu kyakkyawan cikawa. قال تعالى وبيت تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا الله يقول للي وتنمت سكت ربنا الله وبيت أبن بوتر أبن كدي داور مشيد الله هذا توحيدي دعك إن الذين قالوا ربنا الله توحيدي ثم استقاموا سنتك توحيدي كنت تشكو suka sa kafarsu a cikin ainihin wato tauhidi to ba ta hukuta ba sun mastaqamu sannan suka tsayu suka samu istiqama suka samu tabbatuwa da kafuwa a cikin tauhidi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ta'ala ya ce babu tsoro gare su wala hum yahzanun da kuma ba za su yi baƙin ciki ba ba za su yi baƙin ciki ba a lahira babu wani tsoro kan su samu damuwa. Kaga lokacin da mutum ya kafe akan imani sai a nan duniya ana gaya masa kada ya samu damuwa. Ke nan daga cikin dalilan da za su a gane cewa zai gaya maka ma alamun da kana da ɗan kwayoyin cuta za ka iya gane da wani irin cika ya cika. Da aka yi istiqama din nan wanda yake so ya samu cikawa da imani to a samu istiqama da shi. Istiqama shi ne mutum ya kaɗe ta Allah da bauta yana yi wa Allah biyayya kuma ya zama da ka ji kaza biyu yana nan bai canza ba. To wannan shi ne istiqama. Allah ta'ala ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a kan su ranar tashin alkiyama wala hum yahzanun kuma ba za su yi baƙin ciki ba akan abin da suka bari a duniya. Ya bar gidaje, ya bar motoci, ya bar kuɗaɗe, ya bar karatu, ya bar ɗalibai, ya bar ƴaƴa, ya bar kaza. Wannan Allah ta'ala ya ce ba zai baƙin ciki ba akan abin da ya bari domin abin da ya je daren ya fi alkhairi ɗinkin baɗinkin da abin da ya bari. Da haka Allah ta'ala ya ce tsoro shi dai dama kowa yake da tsoron duniya lahira. To Allah ta'ala ya ce duk wanda ya idan ya rafa wasu abubuwa a duniya kada ya samu damuwa. Wal istiqamatu kalimatun jami'a, malai ne istiqama din nan wata kalma ce jami'a, tattarau kalma ce wanda ta tattara komai da komai, ta tattara abubuwa da yawa. Aqimatun bi majali'in din, kalma ce wanda tana rike da mahadar addini. Kalmar istiqama kalma ce mai faɗi, abubuwa da yawa da sun shiga cikin ta, sannan tana rike da gabaki ɗayan abin da ya haɗa addini, ma'anar addini tana rike da ita ita istiqama. Qala Siddiq, inna Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yana faɗa nan ma su'il anha, lokacin da aka tambaye shi game da istiqama, aka ce me ake nufi da istiqama, yace Allah tushrik shay'a fa arada bi al istiqama ala mahad al tawhid, shi sayyidina Umar ma tawhid ya fassara al istiqama kawai, amma yanka yake cewa shi istiqama shine Allah tushrik billahi shay'a, karka hada Allah da kowa wata kusa, shi yasa za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya saka kowa sada jalibin tawhid. Ko da karamar shirka ce a dangin sallallahu alaihi wasallam, za a ga yana ba wani da zafai a kan gaban lantana ba ku shirka. Ma sha Allah wa shi ne ji, a'a ma sha Allah wa haɗa. Ma sha Allah wa shi ita. Abinda Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama ita, a'a ma sha Allah wa haɗa. Ya ce man yubi illaha wa rasula faqad hada faqad rashad wa man ya'asihima faqad zawaya, ce bisal khatibu hatta, yace duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiriya, wanda ya saba mu ya fata, yace dani da Allah za ka sa mana da biyu guda daya, wa man ya'asihima, yace bisal khatibu hatta, maka iya wani ba sauna da haka jalibin tauhidi ba a wasa. Mutane ne yanzu suke kandami suna digirgire da tauhidin. Tauhidin nan tsada ne da shi kwarai da gaske. Jari ne mai ƙarfi ka jawo Allah da shi ranar tashin hasiya ba. Shi ba a ƙarshe akwai ceton da Allah mana hukuncin sarki bayan duk masu ceto sun ce ko akwai ceton da Allah yake. Ceton da Allah yake yana cewa duk wanda bai taɓa aikin alkhairi ba matuƙar ya mutu da imani a ɗauko shi da kyauta. Shi ba wanda duk ya mutu da ko da wata azab da tsotsayi na kamakon sakonsa, ya sa Allah ta'ala bai ga damar ya fi wata ba, ya sa shafi duniya ba yadda za a yi mai tauhidi da wa masu rota. Duk lokacin da ka ji khaliqi da fiha abada, to ba shi ba ne a ciki. Ta ba ta gani da aka san na Abu Bakar As-Siddiq yana cewa istiqama shine Allah ta shirik billahi shay'a fa arada bi hadith istiqama, kaga sai yana wannan kalma sai kada ai shirka, sai yana sai da istiqama ko sai ya fassara istiqama ala mahalli tauhid, akan tauhid tsantsa shi a wannan sai da Abu Bakar da aka tambaye shi menene istiqama, yake tauhid kawai, kana da tauhid kana da istiqama, ba tauhidi ba istiqama. وانا شيء تفسير سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب سبيل مهمات وانا كلمة استقامة سيدنا ابو بكر عمر شما انت بيش بيش استقامة يجي الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروق روقان الفعال. سيدنا عمر فصل في مجلس yace an tasdiqima kamike karka bin karka kamike ka tafi dokar alal amri akan umarni wanda ai da ai abu yadda ma'ana da umarni, to ka tsaya akan abin da aka umarce ka, ka kuma bi sunta abin da aka hade ka. Ta bada gani yake cewa wala tarwa, kar ka dinga kaiwa da komowa, domin ar-rawqan sun ce shi ne mutum ya dinga dama abu kuma da sauri kamar yadda kake ji layi da yi wato sun ce tsawoyi ne mutum ya dinga abu dama da yi nan nan cikin hanzari da kuma yaudara yana so ya shambaci wani koyi baki da wani ya wala wata shi ne rawan wala tarwat karka dinga wato tsalle tsalle kawai ko dukulu ne ki ka ba za ka yi dauki da dan kai shi kawai ba a hada shi da shirka ba zai yi ba kana da tauki kuma Allah ya garanti ka da wani ko da سيدنا أبو بكر عمر رضي الله عنه يكتوى أن تستقيم على الأمر والنهي كفاية أكم أمرني دعني ولا تروض كرك دنجا أي نوات صلبا لي كرك دنجا ويجا ويجا روضان الضعال إرم ويجا ويجا والسلاح وانا أبو نبيو كينا دعني كان كينا منصع متفسيري وداجي tafsirin sayyidina abubakar siddiq yace tauhidi shine istiqama babu cinkaro za ka ke cewa tauhidi istiqama sannan kadewa akan umarnin Allah da kuma nisantar hannun Allah shi ma ana kiransa tauhidi da ana kiransa istiqama da haka babu cinkaro cinkaro wato istiqama shine mutum ya zama to yana da tauhidi kuma ya tsaya akan umarnin Allah wannan shi ake nufi da istiqama abu na uku da zai sa ka samu kyakkyawar cikawa at-taqwa at-taqwa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah madaukakin sarki ya ce ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqati wato hakikanin kiyayewa wala tamutunna kada ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna mutu wa haqqa tuqati to kaga an yi kira zuwa ga masu imani a wannan aya Allah ta'ala ya yi kira ga masu imani cewa su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah duk abinda Allah madaukakin sarki ya ce a yi gwargwado mutu abinda Allah madaukakin sarki ya hana ka hannu ka bari kuma ka kai matuka wajen kiyaye dokokin Allah ka kai matuka wajen gudar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana kar ka yadda ka mutu sai kana musulmi to me ake nufi da haqqatu qati sai ya ce wa haqqatu qati ayyuha fala yuqa kalmar haqqatu qati shine ayyuwa Allah biyayya wala yuqsa kar azaba fata wa ayyukar adinga tunawa da Allah wala yuqsa kar adinga mantawa da Allah wa ayyushkara adinga gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wala yuqfar kar adinga kutilce wa ni'imomin Allah Allah madaukakin sarki yayi ni'imomi dewa adinga kutilce su kar ayi haka wannan yana cikin haqqatu qati yiwa Allah da'a babu kafu yiwa tunawa da Allah ba a banda mantawa da Allah sannan kuma da godiya ga Allah bisa ni'imomin da ba za su yi ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za su yi kuma to kar a gujirce ku wa asul taqwa malai ce asalin at-taqwa ay yaj'ala al-'abdu baynahu wa bayna man yaqahu wa yahdaru bikayatan taqihi min wato asalin kalmar at-taqwa shine an yaj'ala al-'af bainahu wa bayna man yaqafu wa yahdaru shine bawa ya sanya tsakaninsa da wanda yake tsoro wikayatan wata kariya taqihi min da za ta kiyaye shi daga wanda yake tsoro da shi sai suka ce at-taqwa shine an yaj'ala bainaka wa bayna 'adabillahi bikaya shine ka sanya kan da garki tsakaninka da azabar Allah wannan shine at-taqwa أبين ذا لأن علمتي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والاستعداد ليوم الرحيل يتي وانا شريع التقوى صوراً مبيجي سبحانه وتعالى أي شيء على القرآن نقوم ينشري لتانا دي لكم تسمي لمقومة دعك التقوى شين أن تجعل بينك وبين من تخافه وبينك وبين عباد الله المكان شين تسجل كل وتصل زكاريا زكا زكاريك مكان كذا عذاب العذاب وانا شريع التقوى فتقوى العبد لربي لا تنسي باوى الى الغرب ومجدسة ابن تأكيد ان يجعل بينه شيني باوى يا سي زكان الله وبين ما يخشاه من ربي زكان الادنتي كي صورتك ومجدسة من غضبه وضغبه نفش الله وإقاده لحكومة الله وقاية جاسك وتكاريا تجيه من ذلك لا ذات قريش تكاريش تقول ننفش إن الله لما عذاب الله وقاكو كذاك الصنع أبنت زي أنا الله تعالى يبقى عذاب كاريا شيئا ينوكو تك الله لذلك تلك الأوامر الله سبحانه وتعالى كذلك تلك النواهي abubuwan dinda Allah ta'ala yake baya so kar a danka su ko wannan shi ake nufi da attaqwa ba abinda bawa yake tsoro irin azabar Allah da fushin Allah to yaya zai iya sanya wata kariya tsakaninsa da fushin Allah kada Allah ya fushi da shi ya zai iya sanya wata kariya tsakaninsa da azabar Allah kada Allah ta'ala ya masa azaba shine kiyaye dokokin Allah ne abin da ake nufi da attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi kaya da ka fataqwa la abdi rabbi wa taqawar bawa ubangijin shi da an yaj'ala bainahu yasanya tsakanin sa wa baina ma ya kasha da tsakanin abin da yake tsoro ma'ana yasanya tsakanin sa da abin da yake tsoro sirrati daga ubangijin sa min ghadabi wa taqab ghadab da taqab da fushi da ake fassara da Hausa duka ce ghadab fushi saqab fushi ma fushi daga mutum ya sanya wato tsakanin sa da abin da yake tsoro daga ubangijin sa da fushin Allah fushin ubangijin daza da kuma ibadi hukumar ubangijin sa wukaya ne ya sanya wata kariya ya sanya wata garkuwa min zalika taqihi da za ta kare shi kamar yadda garkuwa ko tsike ke kare wanda ya sashi daga bulen ko daga tsara da takobi ko a dabbona a zai kama da haka to shi ne sai mutum ya sanya wanda tsirke wanda zai hana Allah maɗaukakin sarki ya fushi da shi ya hana Allah maɗaukakin sarki ya yi masa hukuma ko ya masa azaba wanda tsirke ne wannan wannan tsirken shi ne kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wa huwa fi ridaati wa ijtinabu ma'asi shine aiki da abubuwan da suke da'a ne ga Allah cikin da'ati aikata da'a ga Allah wajtinabu ma'asihi da kuma tantar saba wa Allah wannan shine ita ce silkan in kana neman kulan ko ba ka da wata kulan ko da zai hana Allah ta'ala ya fushi da kai ya hana Allah ta'ala ya damke ka damka irin ta fushi maka azaba irin waɗannan abubuwan silkan shine tidiru da'a wata kidabu al-ma'asi duk abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni ka dinga abinda Allah ta'ala ya nuna baya ko ka guje shi wannan shine kulan rabbinka da zai kare ka daga fushin Allah daga kuma hukumar Allah subhanahu wa ta'ala dan so so ya da wajha Allah kurba dan ya wuce kulan rubuwa akwai da ya zama jahannama kurub ce da to ce ka take da rubin mutun yana so ya dai mun wannan jahannama kurub din wanda zai zama mata kariya daga wannan jahannama to shine fitilu da'a wani kitabun da waki attaqwa ke da yan uwa takwa tsoron Allah shine dai fassara da ake masa ainihin wato a dunkule wanda ta tattar abubuwa da yawa da aka fassara tsoron Allah sababu sababi ne للخروج من كل ضيق سببيني لفتا daga dukkan kuci
cikin wani kunci maganin wannan kuncin shine attaqwa amma Allah ta'ala haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yattaqillaha yace duk wanda ya ji tsoron Allah ya ja'al lahu makhraja shi ma ba zai san ya haka yi ba wato duk lokacin da mutum yake cikin damuwa to maganin wannan damuwar shine tsoron Allah duk lokacin da ake cikin kunci to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga dokokin Allah mu yi kokarin gyara kurakurai da kuma tuba dare da rana akan zulmin da muke aikata wannan shine maganin mu da kunci babu wani wanda yake da san gyara tattalin arzikin ba Allah mu kuma ya karya shi ba mai tsora huwal qadiru al baqi ya shugaba ya ga dama ya shugaba ya ga dama ya dabbe kuma ya damke duk masana tattalin arziki da na jami'a da na ko'ina su ta kan wannan sabo da sabo da gama kuncin su wallahi ta maka kuncin su kuma koma kai kan kaidar sa ba wallahi ta zara ga wannan kuncin ba a fitar da shi da aka maganin kuma da kuncin kawai shi dai tsoron Allah a cikin dukkanin motsinka a cikin dukkan al'amuranka ba a yake shi ne kai dan kasuwa ne kai dan kwana ko ne koma ne ne wale ne kai kuma kiyaye kuncin Allah za a ga albarka a cikin rayuwa yanzu iya wani dan uwa yake ban labari wani cikin dan uwa masu tsamara akwai wani lokacin da zai shiga fone saboda yanayin yadda al'amuran su mahaifinsa ya yi masa wasu wasiyoyi ya ce zai bar shi ya shiga ya yi masa wasiyoyi da dama amma cikin wasiyoyin da ya masa ya gaya masa cewa ba cin haram in ya ci haram tsakaninsa da Allah sannan ya ci haram shi da ya haife shi ya ce masa da haka suna shiga suka je suka yi training suka fito ya fara aiki da ya fara aiki sai aka fara tura su kan hanya irin masu karɓar abubuwa da ake tafa a kan hanya wannan ya zo wucewa wannan ya biko haka to bayan da iya suna fitowa za ka tura su kan kowa don an zo za a raba za a kai wa ugana za a yanke wata shi ma ugan da aka fito wannan aikin da shi za a ware man nasa su ma za a raba da an zo zai ci shi ka raba shi baya ana nan kawai sai ya samu kwatso ma ku shi su ma ta suke sun hazo yin su duwa ma su ka raba kawai sai a kai karar wajen aka ce ga waɗannan wasu sababbin yin jigala na zuwa zo an yi hasafi an ba su za su zai su ba su aka ce a kira wasu da aka ana wallah ko shi dawo wallahi ta tsaye yalla ta yi da kyau kuma wallahi ta tsaye kuma da ku da ku da ku yin jigala ko kaza kaza yadda ka taka haka aka ba da labari don haka da suka je kawai zai aka tafiye su me ya sa an aiki an yi tattara abubuwa an zo an yi haka ke kuma an ba ku za ku fi karɓa da kowa ya kasa ba da haka aka shuru sai da aka maimaita tambayar kamar su shi wannan na farkon sai ce to shi gaskiyar magana ya shigo aikin nan ne don Allah ba ya shigo ne da kishin addini sai da su zai ce miki addini kuma ya yi wa mahaifinsa alkawari cewa dukkan abin da bai shafi albashin sa ko kuma ya shigo ta ingantacciyar hanyar da yake ganin halattacciya ta shigo da ke Allah bai shigo da yanzu ko ba ka ce kuma haka wannan aiki na mu Allah yau ya dama ne da muku albarka sai ku tun da ku ba ku cikin irin wancan yama yaman a lokacin aka ce ko wani commissioner ko commissioner ne ko waye irin dai wanda ake tura su je su shi ba da security a irin wannan gidan nan. Da aka fi su to akwai dama za a tura mutum hudu ake so za a tura wannan gidan wannan ko shi da kuma da lafiya da zama security a kofar gida. Da ku ba za ku wannan ba shi wannan dama a ka'ida ana ba da alawu. Sabida haka ku an daina tura ku kan hanya. Man tashi kawai sai ku dinga tafiya je gobe da gobe za ku fara aiki kawai ma ku tafi kawai ku kuma kayan ku sai gobe ba. Shi wani ma zai da murna suna fito aiki ya koye su ma kamar shi ya ɗauke su kuma ya koye su sai da sun fito ba yi ba. Washe gari sai ga su sun dawo sai aka tura. To shi a ƙarshe wato abin da ya dinga faruwa shi ne su wayannan da suka ce ba za su ci kuɗi irin wanda suke ganin su ba su yarda da ingancin kuɗin ba. Ya ce wallahi su huɗu aka tura su wannan gidan wannan bawan Allah su ba da security. Biyu za su zo su wuni biyu kuma za su fada. Ya ce amma kullum da safe. Ya ce wallahi ma aka musu credit da ci da kwai da waye su biyun ba sa ke cinyewa. Sai biyun sun zo canza su zo sun tarar. Haka abincin ranar su wa'inda aka kawo na ranar bayan ciwa abincin ranar sai ya kai dare. Na daren ma haka. Sannan a lokacin ina ganin da yake shekaru da yawa ina jin ko duk kwana biyu ne kuma ana ba su wasu kuɗi wanda yake na alawansu. Wato abin da ya ƙayatar da ni ne a cikin labarin lokacin da ake ban labarin sai na tuno da wannan aya. Cewa wato mutane yawanci ana ɗaukar cewa mutum yana ganin kamar yana da wata hikima ta saka wata dabara da zai samar wa kansa abubuwan da zai rayu. Ko da mutum saba sun kauce wa dokokin Allah. Shi kuma ka'idar Allah maɗaukakin sarki shi ne duk wanda ya kiyaye dokokinsa to shi kuma zai sanya masa wuta. Ya ce tun daga wannan lokacin kuma sai ya zamanto duk lokacin da za a tura su irin aikin da jami'an ga tura su irin wannan. Kuma duk abin da ya zama to akwai wani nau'i na rashin gaskiya su ba a zaɓa shi. Tunda sun ware kansu kuma sun zo da cewa su ga abin. Kuma sannan sai ake ta bincike sai aka gano suna ƙoƙarin bin ƙa'idojin da ainihin dokokin aikin su. Da haka da an tashi dan da aka buɗe wani wuri ma wanda yake na neman kuɗi ne na sana'a haka. Aka tura su ma dan da ƙarshe cewa aka kusan alawu sun da ake ba su ma za a ga cewa wani lokaci zai ga albashin su ma ya zama musu kuɗi ba kafa. Ba dan komai ba kawai sun da sun kiyaye dokar Allah su ce sun ba za su ci haram ba. Sai abin da yake ya inganta su ci suna da dalili har a wajen Allah cewa ya halatta su da sadaka. To wannan kuncin da ake ciki na rayuwa ba abin da yake maganin zaɓin tsoron Allah. Domin duk lokacin da kake cikin kuncin rayuwa to wannan yana nuna cewa yaraba wanda aka yi mata tsoron Allah ba su ba. Ba yana nuna cewa Allah da Allah bai jarabce ka ba. Akwai babin jarabawa yana. Amma dai ka'idar Allah tana nan cewa duk lokacin da ka kiyaye dokokin da kake tsoron ka to zai sanya ba kuka. Shi ne Allah madaukakin sarki ke gaya mana nan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sannan ya ce wayar rukuku bin haifu la ya ta ji ba kai tsammanin ka ma kila a kasuwa sun kuɗi ko a kuɗi kaza kuɗin yake shi matsalar shi ne shi arzikin ya san adireshin kai baka san adireshin shi ta za ka mutane suna ta fasu ta shi a yi nan a yi nan a yi nan shi lokacin in ya yi shi ya san yadda bai yanzu tun mai nema kawai za a san kyan kuɗi kawai nema ake yi ko Allah zai sa a samu ila inda kake wane yake ba. To kaga Allah madaukakin sarki ka'idar shi ne yana azurta ka duk inda baka yi tsammani. Ta ba dan gani. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafuta. Wa yarzuqu zai kuma azurta shi min haythu la yahtasib. Da dukkan inda baya tsammani. ولا شك أن العبد عند السكرات يقول في ضيق وشدة فتكون التقوى سببا لنجاته والتقوى سبب لتيسير السكرات على العبد المؤمن. قال إيش ولا شك باب كنت أن العبد حقيقة باوى عند السكرات لو كنت كم ما قايم متوى في ضيق للينا تكون قلت وشدة yana cikin tsanani wata kuna takwa sai a takwa tsoron Allah ne ta zama masa sababin da ya dace ta zama masa sababi na kukutarsa daga wannan kunci da kuma tsanani da yake wata takwa kada kenan tsoron Allah sababi ne da tsiri sakara wajen sauka kawo mutum magaji da mutuwa alal abdul mu'min gabawa mu'min qala ta'ala wa bi ta'ala ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا والذي يذكر الله وبنجي زي سنه سوقي وبنجي مدوكين سركي زي مسا سوقي cikin al'amuransa watakwa sababu linnajati min al-mahali takwa sababu ce ta kubuta daga cikin al-mahali mahalaka ko cikin mahalaka qala ta'ala wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا الله من هو جنسة كيسي ويسلمكم إلا واردها باب ولدك تشوفوا فاشيسيا جنجرا تشوفوا كان على ربك عجبا مقبيا وانا يكسا تشوفوا لكم تشينيزر تشيد الله من هو جنسة كيسي وجب تشاشا كذا معنى الله تعالى يا وجب تشاو وكتشوفوا واسيا وتشوفوا تشوفوا imma sai dawoma cikin da dawoma in sai tsallake ta fa janna to sai ya mata kawuta kaga kenan wannan ayar haka sai ya nan akwai hadari kwarai da gaske wannan sai yake nuna cewa tsoron Allah nan da mutum yayi na farko dai Allah ta'ala yayi masa alƙawari a duniya cewa zai tsabta shi daga dukkan wani kuci da yake zai azurta shi ta duk inda baya tsammani wannan arzikin zai biyo shi lokacin mutuwa lokacin mutuwa lokaci ne mai kulci lokaci ne mai tsanani wannan takawar za ta zama masa sababi na a sauƙaƙe masa duk da cewa wannan sakaratul maut din dole sai yayi to tun da dole sai an jarabce shi da sakaratul maut Allah ta'ala zai kawo masa shi cikin sauƙi saboda takawa da yake tsaka sannan ranar tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ya ce babu wani daga cikin face sai ya dangara da cikin wutar jahannama kana ala rabbika ya kasance akan ubangijinka hatman wani wajibi ne wata farilla ce masabiya wanda suke zartacciya Allah ya riga ya zartar wajibi ba mu sai daga cikin ku ya dangara da cikin mutunta ta amma ba ka ji aya haka ba sai Allah ya ce summan ladil ladina taqaw sannan sai mu tsira ka sai mu kukuta da wadanda suka yi taqawa wa nazaru zalimina sai mu bar azzalimai fiha a cikin mutar jiziya ta gurbane da ko mutun ya haukar karatun ya fato zuwa Allah ta'ala sai kubutar da su da kan sarari masu takawa masu takawa su kadai Allah ta'ala ya ce su zai tsamar zai tsallakar daga wannan fadawa cikin wannan mota da sun manzanci ladina taqaw wa nazar zalimin fi ajliya wa hiya sababu li dukhul al janna kaga su ka duk wannan takawa din aikin sa yana da yawa da farko Allah ta'ala ya sanya maka mafita a duniya an kulla makirci an kulla kaza sakamakon ta kawai kai ba lokacin da Allah zai kubutar da kai daga makircin makirai baka sani lokacin da Allah ta'ala zai azurta ka baka san inda zai azurta ka ba kai ba zai garanta daga ya abun ya faru ko kuma ta da jiya ta kawaje daga duk wanda yake so Allah ya kubutar da shi daga cikin kuncin rayuwa ya da zuci takwa kuncin ya rike takwa sannan kuma wata mutuwa takawa za ta yi wa mutum amfani don yana daga cikin husnul khatima in kana da takawa tana zama dalili na kyakkyawan cikawa sannan kuma a ranar tashin alƙiyama masu takawa kawai Allah ta'ala zai ƙetar da sirabi sannan wa hiya sababu li dukhulil janna har wa yau takawa din sababi ce ta shiga gidan aljanna qala ta'ala tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya Allah wa ta'ala kace sarki ce waccan aljanna wanda ake sai muku bayani Allah nuriku wanda za mu gadar da ita ga man kana tafiyan wanda ya kasance mai takawa min ibadi da daga bayo kaga ashe ma cikin gajiyar aljanna masu takawa takawa sababin sauki a duniya sababin sauki wajen mutuwa sababin sauki wajen tsallake tsirani sannan kuma sababin shiga aljanna Allah madaukakin sarki ce tilkal jannatul lati nurit min ibadina man kana takiya kaga ashe magada aljanna sune masu takawa ba takawa al'amura ya da al'amura sunna ce abu na hudu cikin abubuwan da suke sa mutum yayi kyakkyawan cikawa ya cika da imani asidik gaskiya kaga mun ce akwai tauhid akwai istiqama sannan akwai dan akwai al-taqwa to yanzu ga da guda asidik gaskiya qala ta'ala ubayyidi ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin ya ku wadanda suka yi imani taqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya wa qala sallallahu alaihi wa sallam la yazalu ar-rajul يصدق ويتحرك ويتحرى السلك حتى يكتب عند الله صديقا وزعم الله صلى الله عليه واله وسلم يتي لا يزال الرجل متم بزي غشي با يصدق ينا ين غسكيا cikin maganganunsa yana yin gaskiya cikin mu'amalolinsa yana yin gaskiya cikin ayyukansa ويتحرى السلك kuma yana kintatan gaskiya ko yaushe koda abun bai bayyana karara ba to yana kokarin cinta dan ina gaskiya take faɗe ta ina gaskiya take aiki da ita hatta yuktaba indallahi siddiqa har za a rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki siddiqan wale siddiq ba da kaga matakar mutum ya zama yana gaskiya yana kokarin aiki da gaskiya to Allah ta'ala zai rubuta sai za a rubuta shi ya zama mai gaskiya a wajen Allah asidiku gaskiya asasu binadidi tushe ne na ginin addini gaskiya tushe ce ta ginin addini wa abudi istadil yaki kuma ita ce ginshiƙai na rumfan nan ta yake domin kustad wato rumfa gida wanda aka yi shi min sha'ar wato baitin min sha'ar shi ake kira kustad to ita gaskiya wato tubale ce ke ko kuma ka ce foundation ma'ana ginshiƙi ce ta gina addini sannan wato jirkoci ne ita gaskiya amud jirka ce ta kustad rumfan nan wata rumfa ta aliyaki man lam yakul ma'ahu sidiq duk wanda babu gaskiya tare da shi baya jin kunyar tsefa ƙarya baya jin kunyar aiki da ƙarya babu gaskiya tare da shi fa huwa min al-munqati'i al-haliki to lalle ko shakka babu yana daga cikin waɗanda suke al-munqati'ina waɗanda aka yanke su munqati'in aka dace su da rahama al-halikina waɗanda suke za su halaka halakaku wa man kana ma'ahu sidiq wanda dai ya zama yana da gaskiya aw qalahu gaskiyar nan za ta sada da shi ila hadarati dil jalal zuwa ga halara hadarar nan ta dil jalal ubangi wa kana sababan fi wujud khatimati wa fi bil ma'ad kuma gaskiyar nan za ta zama masa sababi fi wujud khatimati wa kyakkyawar cikawarsa wasil ma'al kuma da dadakar makoma mutum yana da gaskiya zai cika da imani mutum ya zama to mai gaskiya zai samu dadakar makoma ranar tashin alkiyama mutum ya zama yana da gaskiya za ta sadar da shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka daga cikin abin da ke sa mutum ya samu kyakkyawar cikawa shi ne gaskiya 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 wato tana da wahala yana daga cikin abin da yanzu da wahala a duba yadda wannan abin da za mu dare suka zo makarita a duba yanzu yadda waya take sa mutane daga cikin sharrin da za mu cikin ƙarya da girmansa da hankalinsa yana nan yace baya kuma da za a ga maganar da shi kowa don ana tana sa su yi bukaci daga cikin abin da ke za a cika da imani in kana son ka cika da imani sai ka ne da ke ya ba da waya ka ne ba ka zama mai gaskiya kawai in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kafiya haka wani bewa da shi abu na biyar an tauba to insha Allah sai mu tashi a karo at-tauba na biyar ne mun samu abubuwa guda bada ya kawo suna da yawa to sai wajen guda goma abubuwan da suke sa Allah muke kyawun cikawa a lokacin mutuwa Allah madaukakin sarki ka ba mu kyawun cikawa insha Allah sai mu tashi a at-tauba na biyar nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dada kuma da muka yi Allah madaukakin sarki da ya ce mana. Thank you.